بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 28 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430, wadda ya yi daidai da 22 ga watan Februari shekara ta 2009. Wannan shi ne kasar na 62 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Imamu Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Allah ya gafarta mishi. Taken karatun da muka sa wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Babban malami Al-Imam Al-Bukhari Muhammad dan Isma'ila yace, babu bauli sibiyani, babin da ke bayani akan hukuncin fitsarin yara. Yayin da Al-Imam Al-Bukhari a jiya muka ji ya karantar da mu cewa fitsarin babba najasa ne, ko? Domin in ya zuba ga hukunci sai an sa ruwa an wanke, idan a ƙasa ne sai an zuba ruwan da ya fi adadi ko ya fi ƙarfin fitsarin ya mamaye shi. Sannan muka tsaya muka tattauna dangane da hukuncin najasar da ta zama ba wai najasa ce ta ruwa ba, kamar najasar kashi da makamantan haka, ko? A yau sai yake cewa hukuncin fitsarin yara. Babu shakka yaro nau'i biyu ne. In an dube shi ta wajen jinsi, akwai namiji akwai mace. Sannan an dubi yaro ta wajen yaron da ya fara cin abinci da yaron da bai fara cin abinci ba. Idan aka ce abinci anan ana nufin abincin da manya suke ci, to nan ma jinsi biyu ne. Dukkan yarinya mace ko ta fara cin abinci ko bata fara cin abinci ba, to wannan shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa in fitsarinta ya zuba a jika ko a wuri da ake sallah sai an wanke shi kamar yadda ake wanke na babba, babu bambanci. Amma fitsarin yaro namiji wanda nono kawai yake sha bai fara cin abinci ba, abincin nan ko da irin custard baby din nan ake jika mishi yana sha, abinci ce. Ko da ainihin madara ce ainihin ake jika mishi, abinci ce. Wato duk wani abu wanda ya zama kari akan nonon uwar shi za a kira abinci. In har yana ci ko yana shan irin waɗannan abubuwa, to matsayin shi ɗaya da wanda yake cin abinci babba. Amma in bai fara cin wani abu ko shan wani abu ƙari akan nonon mahaifiyar shi ba, to idan fitsarin shi ya zuba, shari'ar musulunci ta yi sassauci akan sai a yayyafa ruwa a inda fitsarin ya zuba. Wannan hadisi ya tabbata sahihi a cikin musnad na Imam Ahmad da sahih na Al-Imam Ibn Hibban, babu shakka dangane da haka. Ina fata an gane. To wallahu a'lamu, mecece hikimar bambancewa din? Malamai sun kai sun komo, wasu suka kawo hikimomi daga ciki cewa ai saboda yaro namiji an fi yawan ɗaukan shi fiye da ɗaukar da ake wa yarinya mace. Waɗannan duk hikimomi ne malamai suka tuno. Mu musulmi imaninmu ne yake rataye da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi. Ba ma zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da nuna bambanci tsakanin namiji da mace. Abinda manzon Allah ya faɗi gaskiya ne, wahayi ne, babu shakka, haka kuma abin yake, babu tantama, babu kuskure akan haka. Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha ummul mu'minina annaha qalat utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sabiyyin fabala ala thawbihi fad'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu. Al-Imam Al-Bukhari dama yana da wata ɗabi'a mun sha faɗanta, duk sanda ya buɗe babi idan har yana da hadisi a ƙarƙashin wannan babi daga Imam Malik, to ba zai kawo hadisin kowane malami a duniya ba sai in shu'uba ne, domin gaba da gabanta. Ɗaukaka da Imam Malik ya samu, ya same ta ne saboda yawan taka tsantsan. Malaman hadisi ana son su zama masu yawan taka tsantsan, to Imam Malik yana da yawan taka tsantsan. To amma shu'uba ya fi shi, don haka in ba shu'uba ba, Imam Al-Bukhari baya gabatar da hadisin kowa akan ainihin hadisin Malik. Allahumma, sai wasu wuraren in Bukhari ya so ya fitar da wata hikima daban, kamar farkon sahihul bukhari din nan in ka koma ka dubi zaka ga hadisin farko na cikin sahihul bukhari hadisin ainihin wane ne hadisin sufyan ne ibnu uyayna hadisi na biyu kuma fa in ka dube sai ka ga shi kuma hadisin maliku ne to anan mai yiwa zaka ce an saba wannan ka'idar a'a anan kuma wata gwaninta ce bukhari ya zo da ita ita ce yayin da ya zama zai yi magana akan wahayi farkon wahayi sai ruwaito hadisi daga malamin shi na Makka domin a Makka aka fara saukar da wahayi to hadisi na biyu kuma wahayi da ya kare a Makka sai aka tafi ina Madina sai ya koma kuma wurin malamin Madina shine Maliku to wannan hikimar ce ta sa ya gabatar da Sufyan ibn Uyayna akan Maliku ina fatan mun gane yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan al-Imam al-Bukhari ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna Abdullah dan Yusuf at-Tinnisi qala Abdullah yace akhbarana Malik Imam Malik ya ba mu labari an Hisham ibn Urwa daga Hisham dan Urwa an abihi daga malamin shi ainihin daga mahaifin shi Urwa dan Zubair an Aisha ummul mu'minina shi kuwa Urwa dan Zubair ya karbo daga Aisha uwar mu'minai ita ku Aisha uwar mu'mine a matsayin gwaggwa take ga Urwa ina fata an gane domin Urwa dan gidan Asma'u ne Asma'u kuma yar Aisha ce to kenan shi Urwatu dan Zubair ya karbo wannan hadisi daga wurin wa daga wurin inna shi kenan kanwan mahaifiyar shi ko gwaggwan shi ko wane ne uwar mu'mine Aisha annaha qalat ita Aisha uwar mu'mine tace utiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi sabiyin an zo da manzon Allah yaro karami fa bala ala saubihi sai yayi fitsari akan tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa da'a bi ma'in sai manzon Allah ya sa aka kawo ruwa fa atba'ahu iyahu sai ya bi duk inda wannan ruwa yake sai ya zuzuba haka kaga anan bai wanke ba to a zahiri wannan hadisin bai fito ya bambance yaron nan ya fara cin abinci bai fara cin abinci ba amma kamar yadda nace waccan riwaya ta Ahmad da Ibn Hibban ita ce ta bambance qala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba an Umm Qais binti Mihsan annaha atat bi ibn laha saghir lam ya'kul at-ta'ama ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fi hijrihi fa bala ala thawbihi fa da'a bima'in fa nadahahu wa lam yughassilhu wa lam yaghsilhu bukhari ya sake samu wannan hadisin ta hanyar malamin shi mai suna abdullah ibn yusuf at-tinnisi abdullah yace akhbarana malik babban malami imam malik ya ba mu labari an ibn shihab daga malamin shi muhammad ibn shihab az-zuhri shi kuwa daga ubaydullah dan abdullah dan utba dan mas'ud shi ku yace an ummu qais daga ummu qais din ita sahabiya ce to irin waɗannan sunaye in kun sanya wa ƴaƴan ku yana daukar ma'ana alkunyar da kuma ma'ana sunan ma'ana yanzu ka sanya wa danka suna abubakar to tabbas sunan shi Abdullahi kenan don Abubakar al-kunyar ce ma'ana in dai har ka sanya mai ne da nufin sunan Abubakar ne Siddiq to Abubakar ne Siddiq Abubakar ba sunan shi bane Abubakar al-kunyar ce sunan shi Abdullahi ko mun fahimta idan ka dubi ummu wance ka sanya wa ƴar ka suna ummu wance to wannan al-kunyar ta ce to sai a dubi kuma yaya sunan wannan sahabiyar to wannan yatta ka taci sunan da kaza kenan kamar ka haifi da ne sai ka sa mai Buhari me kenan Muhammadu kamar ka haifi da ka sa mishi Mustafa ko Mujtaba me kenan ka haifi da ka sa mishi Faruk me kenan Umar misali ina fata an gane to daga ummu qaisin yar mihsan annaha atat bi ibn laha saghir ta zo da wani dana ta dan karami lam ya'kul at-ta'ama bai ma fara cin abinci ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ajlasahu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi hijrihi sai manzon Allah ya zaunar da shi akan cinyar shi hijr ko hajr cinya kana iya karanta shi da fataha kace fi hajri kana kuma iya cewa fi hijrihi akan cinyoyin shi, yadda ba da dan yaro din nan a dora shi akan cinya haka, to cinya din ita ce hijr. Annabi ya zaunar da yaron akan cinyoyin shi, fabala ala saubihi, sai yaron sai ya tsula fitsari a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fada'a bima'in, sai manzon Allah ya sa aka kawo ruwa, fanabahu, sai ya yayyafa wannan ruwa akan wannan tufafi, walam yughsilhu, bai wanke shi ba. Wannan dalili ne akan cewa ko walam yughsilhu, bai wanke shi ba. Wannan dalili ne akan cewa fitsarin yaro in bai fara cin abinci ba to ba najasa bane. Ina fata an gane. Shaukani ya fito ƙarar ya faɗi haka a cikin littafin shi mai suna Ad-Durrul Bahiyya. Ina fata mun gane. To duk waɗannan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'u ne waɗanda Allah ya gina shi a kai, sannan sai ya tarbiyance shi a kansu. Daga cikin hanyoyin da Allah ya gina Annabi sallallahu alaihi wasallama akan waɗannan ɗabi'u na iya mu'amala da mutane masu wahalar mu'amala, su ne mutanen ƙauye, yara ƴan ƙanana, shine tun yana matashin shi Allah ya dora mai kiwon dabbobi, yayi kiwon dabbobi. Yace kuma babu wani annabi sai da ya kiwon dabbobi. Suka ce hadda kai, yace hadda ni, nakan je in yi musu kiwo, da yamma ina dawo su dan bani ƴan kwabbai haka. To daga cikin hikimar ita ce in Allah ya sa a matsayin annabi ko mai da'awa kai kiwon dabbobi ka iya haƙuri da su, to ana fatan za ka iya kiwon manyan dabbobi, su ne mutane. Ina fatan mun gane. Dan akuya ce za ta yi ta ɓarara tana ihu, kana kawo mata dusa sai ta sa ƙafa sai ta kifar da ita, sai kuma ta koma tana ci a ƙasa. To in ka iya irin wannan, sai ka ga haka za ka zo ka kawo mutane gaskiya, sai su ce ƙarya ne, sai kuma can sai ka ji suna laliban ina gaskiyar kuma take. Ko kun gane jama'a? Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya haƙuri da mutanen ƙauye, ya iya haƙuri da yara ƙanana, har ma ya iya mu'amala da su ma. Wata rana biyun suka haɗu gaba ɗaya, manzo Allah yana ɗaga Hassan ko Hussein yana jefa shi yana cafewa yana wasa da shi, sai wani baƙauye ya ce masha Allah innakum lataf'aluna hakaza, ce oh, kukan kuna da ban mamaki, yanzu kuna wasa da yara? Yace aini ina da mutum goma, ƴaƴa goma haka, ban taɓa ɗaukan ko ɗaya da shi. Ne manzo Allah yace man la yarham la yurham, wanda duk bai jin tausayi ba a jin tausayin shi. Yara ƙanana ana jin su a jika ana wasa da su, yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har sallama yake wa ƴan ƙananan yara in ya zo wucewa. Wata ran ana sai da yara ƙanana na wasa, yace musu assalamu alaikum, zaka tambaye shi alagaba ta malam, hadda waɗannan masu wasan yara, yace haka na ga mai gidanmu yana yi sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da annabi ya yi shine addini, shine alheri. Ma'ana in kana jin kai wane ne, to kai dan gargajiya ne kenan. Ma'ana yaran ma ba su isa kai musu wasa ba, tunda wani lokacin ma wani, saboda yaran za su ga girman shi da kwarjinin shi, sai su tsaye da wasan, sai su yi mishi sallama, amma sai ki ansawa, saboda wai su yara ne. Wannan duk kuskure ne jama'a. Dole ne mu cire al'adar da ke kanmu, mu ɗauki sunna mu saka, ita ce al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taimake mu. باب البول قائما وقائدا, babin da ke bayani akan hukuncin fitsari a tsaye da kuma fitsari a tsugune. Wato ita kalmar qu'ud a larabci jama'a, ana cewa qu'ud ne idan daga tsaye ne sai a ce qa'ada, ya tsuguna. To daga nan idan ya zauna sai a ce jalasa. Dan haka annan abin da ake nufi da qa'idan ba wai a zauna ba, a'a, a tsugune. Yin fitsari a tsaye, dan daga tsayuwa ba kuma sai zama ba, sai tsuguno. To al'adar Larabawa jama'a, mata ne ke fitsari a tsugune, maza a tsaye suke yi. Dan haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana yin fitsari, har sai da suka taba tsegumin shi, suka ce dubi fitsari yake kaman mace, saboda wani lokacin sai a ga ya tsuguna. Maza a tsaye suke fitsari, mata kuma a tsugunan suke yi. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo, sai ya zo yakan tsuguna kuma yakan tsaya. To duk sanda ya tsuguna din nan, sai suna tsugume shi cewa duba a tsugune yake fitsari kamar mace. Hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi. Allah ya taimaka. Ya halatta a yi fitsari a tsaye jama'a. Fitsari a tsaye ba alama ce ta kafirci ba, domin galibi mutanen ƙasarmu sun girma akan cewa mai fitsari a tsaye kafiri. Wannan ba daidai bane. Ina fata an gane. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. حذيفة دن يماني الله يقارى مشي يردع يجي النبي صلى الله عليه وسلم ياجي جوجي نوس جماعة wato subata ita ce inda kowa yake tattara jujin shi, juji bola jama'a, shara, wurin tara shara ta anguwa shi ake kira subata. To subatu qaumin, wurin da jama'ar anguwa kaza suke tara shara, annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa wannan wurin. Fabala, sai ya fitsari qa'iman, a tsaye. Thumma da'a bima'in, sai ya sa a kawo mishi ruwa. Faji'tuhu bima'in, sai na zo mishi da ruwa. Yayi tsarki fata wabba a kuma sai ya ainihin ya alwala. Wannan dalili ne akan ya halatta a yi fitsari a tsaye, saboda gashi ƙarara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ko. To ina dalili a cikin wannan babi akan cewa kuma fitsari a tsugune? Al-Imamu Ibn Battal, ɗaya daga cikin manyan malaman da suka yi sharhin Bukhari, ya ce in har ya zan ya halatta a tsaye, to ai ya halatta a tsugune kenan. Ya ce iyakar magana kenan, ba wata doguwar jayayya. Na ɗaya kenan. Na biyu, wasu sun yi ta'awilance, wasu suka ce ai akwai hadisi ƙarara da ainihin aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin fitsari a tsaye, amma daga sadda aka fara saukan mishi da Alƙur'ani sai daina fitsari a tsaye, sai koma yana yin fitsari a tsugune. Wannan hadisin gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Hadisin gaskiya ne, babu shakka dangane da ingancin shi. Hadisi ne sahihi, Ahmad da Abu Dauda sun ruwaito shi. To meye ma'anar wannan hadisin kenan? Wannan hadisin yana nufin kenan an soke yin fitsarin daga a tsaye din? A'a, ba shafewa akai ba, ba shafewa bace. Innama yana tabbatar da halaccin kowane ɗayan biyu din ne, domin bangare ne, babi ne na mu'amala. Annabi yayi wannan, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan. Wannan hadisin abin da ya faɗi, ya faɗi a jumillance ne. In ba haka ba, za ka zo ka ji wasu hadisai waɗanda za su biyo bayan wannan babin, dukkansu suna tabbatar da annabi ya yi fitsari kuma a tsaye, waɗanda kuma a zahirin waɗannan hadisan suna nuna ya yi fitsarin ne a tsaye bayan an ci gaba da saukan mai da Ƙur'ani. Tunda su Huzaifa ne suka ruwaito, da su Abu Musa da makamantansu, waɗanda ke tabbatar da cewa sai da suka zo suka shiga musulunci a Madina, sannan sai ga annabi yana yin haka, kuma ana saukan mai da Qur'ani tun yana ina? Tun yana Makka. Don haka babu tantama a kai. To ana nan sai Aisha kuma sai ta kawo wata magana, ta ce wanda duk ya ce maka annabi yana fitsari a tsaye, ƙarya ike. Wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba? Ya inganta, shi ma sahihi ne, yana cikin sahihu Muslim. To me ma'anar shi kenan? Yanzu kenan duk wanda ya ce annabi na fitsari a tsaye, ƙarya ike yi? Ba ƙarya ike yi ba. Abu Ayyub al-Ansari ya ce ku rabu da ita, tana cikin gida, abinda ta gani a cikin gida take faɗi, mu da muke tafiya da shi mun ga abin da yake yi, kuma mun gan shi yana yi din a tsaye. Ina fata an gane. Saboda haka ya halatta yin fitsari a tsaye kai tsaye. Suka da duk wasu abubuwa al'adu ne suka shiga mutane. Ku karanta littafin As-Sunan wal Mubtadi'at na Malam Abdulsalam Khidr, sai da ya kawo sunnoni da duk wata shubha ya bayani a kai, sannan kuma yi wa mutane wa'azi game da sukan wannan abu. Fitsari a tsaye halal ne. To idda matsala take kamar yadda nake faɗe a jiya, da awanmu ta salafiyya dole ne sai an yi taka tsantsan wajen koya mutane ya ake abin, shi ne wasu sun ce fitsari a tsaye kafirci ne. To ga hadisi ya tabbata annabi na yi, sai kuma ka ji wasu sun ce sunna ne. To waɗanda suka ce kafirci ne sun zake, waɗanda suka ce sunna ne su ma sun zake. Don suka ce sunna ne kenan, wato yanzu sunna ce a rinka yi littasannun biha, ai litta'abbud biha. A'a, yana nuna jawaz ne, yana nuna halacci ne, domin ba duk abin da annabi ya yi ne ake kiran shi sunna ba, sai in ya yi wannan abin ta babi na ibada. Amma ba haka ba, annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi cin abinci, yana cin abinci da yatsu uku, to yanzu ni ba zazzagi zan sha fate da ya zan sha fate da yatsu uku? Fate zai shawu da yatsu uku? Zai shawu da yatsu uku ba. To yanzu wanda zai sha fura da nono da ya zai yi? To yanzu ya saba ma sunna kenan, sai a ce ya yi bid'a? Sh shi ne matsalolin rashin fahimta, wato sai ka zo gina da'awar ta salafiyya in baka iya ba sai ka kwafsa, shi ne sai ka ji mutum ya ce cin abinci da cokali bid'a ne. Me yasa? Saboda annabi yana ci ne da yatsu uku. An fi ma ya faɗi irin wannan a cikin Ihya Usunna, amma ba daidai ba ce, domin cin abinci ɗin babi ne na me, babi ne na mu'amala. Cewa bismillah da cewa alhamdulillah in an yar da sanya hannun dama da ka ci gabanka, to waɗannan su ne abubuwan da shari'a ta kula da su game da cin abinci. Sannan kar ka ci abincin yana da zafi, da ƙa'idoji ire-iren waɗannan. Jama'a ne za ku ci abinci da su, suna da yawa, ɗan wake ne ana tsikarin ɗaya-ɗaya, kai sai kaga ɗaya maka kaɗan, sai ka nemi izini jama'a ya ɗaya min kaɗan, ku yi min izini in rinka tsikarin biyu. Duk wanda ya zo a cikin sunna, in ka kiyaye waɗannan abubuwan su ne sunna. To amma a'a, loma 17 ce take cika cikin wani, to wane kuma 17 ce mai kaɗan, to sai ya toka rai kai 20 ko 30 ko 34, kaga ya ninka wancan biyu, to ba za a ce yayi bid'a ba. Wancan kuma loma 3 ce take cika cikin shi, ta isa. Kenan idan kuka gane wannan, malamai na usulul fiqh suka ce duk abin da annabi ya aikata sai a dubi abin kai tsaye ibada ne, to wajibi ne a yi koyi da shi. Saboda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, dai kenan duk abin da ya aikata a babi na mu'amala kuwa ya ce to wannan sai in kana bukata sannan za ka yi koyi da shi. A ƙarƙashin wannan sanya tufafi, ya sunnanta a sanya farin tufafi, amma wane irin wuya za a yi, wane irin hannu za a yi, to annan kuma sai ka duba wanne ne ka fi sha'awa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya sa wando, to yanzu sanya wando ya zama bid'a kenan? A'a, sanya wando halal ne, dan shi kanshi ya ce ittaziru wa tasarwalu, ku sanya ainihin wato izar, ku daura zani kuma ku sanya wando, amma ku saba wa Yahudawa. Kenan ashe waɗannan abubuwan sai mun tsaya mun fahimta, an ba haka ba, abinda ba sunna ba halal ne, sai ka je ka ce sunna ne sai ai ta rikici. To shine dole ne kun ga ka'idar ga ta kamar haka jama'a, duk wanda yake son ya fahimci hadisi yana buƙatar kyawawan ilmomi guda biyu masu nagarta. Ilimin farko shine ilimin usulul fiqh, ilimi na biyu shine ilimin mustalahil hadis. To shi ilimin mustalahil hadis yana koyar da kai tace hadisai ne su inganta ko ba su inganta ba. To yayin da wannan ilimin ya gama maka, sai kuma a dawo, yanzu wannan hadisin ya inganta amma meye ma'anar shi? To ba ilimin hadisi ne zai koya maka haka ba, ilimin usulul fiqh ne zai koya maka. To shi kuma ilimin usulul fiqh ilimi ne murakkabi tsakanin ayoyi da hadisai da kuma harshen Larabci, don haka zai karantar da kai wannan lafazin, wannan jumlar, wannan maganar me take nufi. To in aka samu ga abin da take nufi, sai kuma a ji tayi karo da wata wadda ita ma daga harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama ta fito, sai a sake gayyato kuma ilimin hadisi, to ya za a tafiyar da su gaba daya? To galibin abin da yake faruwa, mutane suna bada muhimmanci game da ilimin hadisi, ba sa bada muhimmanci game da ilimin usulul fiqh. To wannan kuskuren ya haifar da hadisan sahihai amma sai a zo ba daidai ake fassara su ba. Misali, an yanka doki an ci, cin naman doki sunna ne ko halal ne? Halal ne. To amma sai mutum ya ce cin naman doki sunna ne, halal ne? Don ka ce sunna ne, to kowane musulmi ana kiran shi sai ya ci naman doki a rayuwar shi don ya dace da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To in bai ga dama ba fa, sai a ce sai ya ci saboda sunna ne? A'a, duk abin da yake nama ne, abinci ne, to cin shi halal ne. Ina fatan an gane. Don haka da aka aje naman damo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ci ici lafiya, haram ne? Yace a'a, ba na iya ci ne saboda ba a haife ni inda naga suna iya ci ba. Shikenan, yanzu ka shiga garin Makka, sai ka tafi kasuwar Nakasa wurin kabilun ainihin Barma da wane ne, sai ka gansu kaguwa, kaguwa wannan da ake tsamowa a ruwa, sai ka gansu suna ballata danyarta suna cinta, tun ma ba a soya ba, kaguwa sai ka ga suna ci. Dodon koɗi sai ka ga ya kwada shi da ƙasa, ya buge kanshi sai ya jefa a baki ya taune. Musulmi ne kuma a Makka, halal ne? domin mai can kasarsu suna ci, don haka ko da suka zo maka sai suka toda abinsu, ya halatta to ya halatta. To kar ka ɗauko taka al'ada kai kuma ka ce a'a bai halatta ba, a'a ba shi halal ne. To amma in ya ce sunna ne to ya jawo wata magana kuma. Don haka jama'a, yin fitsari a tsaye ɗin halal ne, yin fitsari a tsugune halal ne, shi ke nan magana ta ƙare. To ai annabi ya yi, a'a ai ba duk abin da annabi ya ne yake zama sunna ba ko wajibi, sai wanda ya ta babin ibada. Ku karanta littafan usulul fiqh tun daga ƴan ƙanana-ƙanana kamar al-waraqat, al-luma da makamantansu, sannan ka karanta kuma littafin usulul fiqh irshadul fuhul na Imam Shawkani, sannan ka karanta a'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin na Ibn al-Qayyim, sannan ka karanta al-muwafaqat ta al-Imam Shatibi, sunan babin af'alur rasuli sallallahu alaihi wasallam, ayyukan annabi aya ake daukan su. Ka'ida suka ce duk abin da yazo yayi ta fuska ibada, annabi ya yi haji to haji wajibi ce, annabi ya yi umara to umara wajibi ce, annabi ya yi sallah to sallah wajibi ce. Ba ka da dalilin da za ka rage wannan hukuncin ka mai da shi sunna ko mustahabi sai inda dalili. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha kaza, ya ci kaza, to sai a dubi ci da sha bangare ne na ibada, a'a to wannan mu'amala ce sai in kana bukata. Ko kun fahimta? Sai dai malamai suka ce naka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci kaza ko ya sha kaza, kai koda baka cin abun baka shan abun ba a so kai karo da ra'ayinka, don lokacin sai ya dauki wata ma'anar kuma. A ce annabi yana son cin kabewa, sai ka ce ni ko bana kaunar kabewa ko misqala zarratin, sai ya ce a'a to akwai alamar kiyayya. Me zafi? Annabi yana son kabewa, yana cin kabewa, sai ka ce masha Allah, sai ka ja bakinka kai shiru. Amma sai da aka ce yana so, kai kuma sai ka ce ni kuma wallahi tallahi bana so, ha, to akwai alama kana son kai musadama da shi ne. Ina fata an gane. Na'am. Kamar yaya ya shafe su matukar za su kiyaye sharshara? Jiya ba mun faɗi ba, duk inda za ka je kai fitsarin nan a tsaye ya zama ba inda zai dawo maka a jika ba ne. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. باب da ke bayani akan mutum ne zai yi fitsari sai ya kira abokin shi ya ce tsaya a bayana ka dan kare ni, haka ya halatta, shine al-bawl inda sahibihi. Zaka tsaya kai fitsari inda yake ba wata kariya, sai ka ce wani dan tsaya a bayana haka ka dan kare ni, ko kun fahimta? Ya halatta. Haka kuma wattasattur, an fahimta? Bil ha'it, ko kuma zaka ainihin wato yi fitsari sai ka samu wata bayan katanga ko garu sai ka suturtu da ita. Na'am. Kuma wannan magana ko? Qala haddathana Uthman ibn Abi Shayba qala haddathana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudhayfa qala ra'aytuni ana wan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama natamasha. Hudhayfa dan Yaman yace na ganni ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna tafiya tare. Wato wannan Hausar yadda na fassara ba haka ake Hausa ba jama'a, na fassara Larabci ne, domin Bahaushe ba cewa na gan ni sanda nake, a'a sai ce na iya tuna. Abinda yake nufi kenan na tuna sanda muka yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kun ga Larabci sai ce ra'aituni, na gan ni. Wato abinda yake faɗi wai yana iya suranta yanzu haka in ya tuno a zuciyar shi, sai idan shi nuna mai kamar yana gani kenan. Shine yace ra'aitu ni ana, to sai kuma ya kawo damirul fasli, to abin mamaki kenan. Amma kuma babu mamaki shine in kai ba Kano ne ka zo cikin zage-zage ka zauna, kana nan wata ran sai ka ji zazzaganci yana ɗibanka. In ba zazzagi ne kai ka je cikin Sokoto ka zauna, kana nan sai ka ji Sokotanci yana ɗibanka. Hudhayfatu ibn al-Yaman ya aka yake irin amfani da wannan damirul fasli, wanda kuma ba yaran su bane, don ba Quraysh ne shi, zama tare da waɗannan kabilun waɗanda suke yi. Ina fata an gane, shine fitar da damirul fasli. Yanzu in kaje kana Hausa da mutumin Bauchi sai ya ce ka zo ka, madadin ya ce ka zo, sai ya ce ka zo ka, sai shi kuma ya ce na zo ni, haka suke a Bauchi. To fitar da damirul fasli ya halatta, amma kuma mafi yawancin Hausawa ba sa yi, mafi yawancin Larabawa ba sa yi, mafi yawancin Turawa ba sa yi. Amma za ka samu a Turawa ma za ka samu Caribbeans, sai ka ji ya ce
Aliyu he came. Aliyu ya zo. Da koda bai kawo wannan pronoun wannan he ba, in ya ce Aliyu came ya isa, amma zai ce Aliyu he came. To haka ni nazo ko nazo ni, to nan shine ya ce ra'aituni na ganni, da sai ya ce wanna biyu, amma sai ya ce ana, fitar da damirul fasli ko, to ja'izi ne. Na fata an gane. Ya ce na iya tuna ni da annabi sallallahu alaihi wasallama na tamasha muna tafe tare, fa'ata subabata qaumin, sai ya zo shara ko kuma juji na wasu jama'a, khalfa ha'itin, wanda ke bayan wani garu, wato kamar bayan garu ne, katanga ce haka, sai mutanen suke tara shara a wurinta, ko kun fahimta? Faqama kama yaqumu ahadukum, sai annabi ya tsaya tsaye kamar yadda ɗayanku yake tsaya, wato ya tsaya tab, babala sai ya fitsari, fantabastu minhu, sai ne marmaza na janye jikina daga gare shi, don muna cikin tafiya kawai sai na gan shi ya ainihin tafurin juje, ashe fitsari zai, naga ya tsaya, to ina gane cewa fitsari zai, sai na kauna bashi guri, fa ashara ilayya, sai mun nuni cewa dawo, faji'tuhu, sai na zo mishi, fa kuntu inda aqibihi, sai na tsaya a daidai bayan shi, hatta farara, har sai da ya gama fitsarin shi. Tabi mahallin shahid kenan, albauli inda sahibihi, ka tsaya kana fitsari sai wani ya dan kare maka baya, haka ya halatta. Wannan karewar ba wai na tsaro na security bane, na kariya ne dan ka a hange ka. Babul bauli inda subatati qaumin, kaga al-Imam al-Bukhari kuma yace babin da ke bayani akan halaccin fitsari a wurin da wasu mutane ke tara shara. Ina ma'anar wannan, wai in nayi haka na tsogali fada, ko kuma in nayi haka ya halatta domin su suna tara shara, ta iya yiwa sharar ta su ba najasa bace, kamar ka je office sai kaga mutanen office a bayan office din su sharar da suke tara ba najasa bace, mecece takaddune suke tarawa, to kai kuma sai ka je kai fitsari a wurin, shi fitsarin najasa ne, haka ya halatta ko bai halatta ba? Shine Imam Bukhari yace maka ya halatta. Qala haddathana Muhammad ibn Ar'ara qala haddathana Shu'ba an Mansur an Abi Wa'il qala, Abu Wa'il yace kana Abu Musa al-Ash'ari yushaddidu fil bawli, sahabi Abu Musa al-Ash'ari ya kasance yana tsanantawa game da fitsari, wa yaqulu, har ma cewa yake, inna bani Isra'ila kana idza asaba thawba ahadihim qarabahu, ai bani Isra'ila idan fitsari ya taba ko, kana idza asaba thawba ahadihim qarabahu, ai bani Isra'ila idan najasa ta taba tufafin ɗaya daga cikin su sai yanke wannan wurin. An fahimci wannan da kyau? Yana tsananta game da fitsari, yana yace bani Isra'ila fa in mutum yayi fitsari har ya sake fitsarin ya taba tufafin shi, to qarabahu, sai ya sa albakashi ko wuka ya ainihin yanke wannan wurin. Fa qala Huzaifatu, sai Huzaifatu yace laitahu amsaka, kaicho da yayi shiru ya daina fadin wannan magana, wato duk al'amarin da yake fadi ya zafafa da yawa da ya daina fadi, domin ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama subatata qaumin, manzo Allah ya je wurin da wasu mutane ke tara shara, fabala, kuma yayi fitsari qa'iman, a tsaye. Abinda yake so ya nuna anan, fitsari a tsaye ba a rasa dan dilli ya dan digo maka ko makamantan haka, to wancan da yake tsanantawa shi tayi yawa. To anan zaka ga kuma zahirin abin da Huzaifatu yake ishara, kamar ya so ya karo da hadisan da muka karanto a baya. Wato tsanantawar da Abu Musa yake so ya rage ma tsanantawar tashi, tsananta game da najasa gaskiya ne, amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin fitsari a tsaye, ko kun fahimci wannan? To sai mu dawo mu dubi ita waccan magana cewa ai bani Isra'ila idan ɗaya daga cikin su tufafin shi najasa ko fitsari ya taba sai yanke shi, haka magana take. Hadisi ya zo sahihi a cikin Sahihu Muslim, sai dai wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da aka yi mishi kuskuren fahimta, domin Ibn Hajar da kanshi sai da naga yana gyara game da irin wannan kuskuren fahimtar. Bani Isra'ila suna sanya al-jild, fata, rigar fata. To a cikin hadisin sai aka ce idan najasar fitsari ta diga a jikin rigar su ta fata sai su yanke ta. To galibi mutane sai suka fassara cewa ai bani Isra'ila idan najasa ta zuba a jikin su
sai sun ainihin yanke wurin ko sai sun kankaro wurin ko makamantan haka. Hakikatan ana nufin rigar da suke sawa ta fata ce, ba fata jikinsu ba. Ku karanta Fathul Bari ku gani. Allah ya taimaka. Babu ghaslid dami, babin da ke magana akan wanke jini. Yayin da muka yi karatu a baya cewa lallai jini na haila jini na jasa ne, amma duk jinin da ba na haila ba fa ba na jasa ba ne, sai dai in ya zama na dabba ne wadda ba a cin namanta, kamar jinin jaki ko jinin kare ko makamantan haka. Amma jini ne wanda yake bai gurɓata da wani abu wanda yake na jasa ba, to wannan jini yana nan a tsahiri, abu ne mai tsarki. To amma nan zai yi magana akan wanki jini ne in ya kasance jinin haila ne, amma sai ya ce babu ghaslid dami, babin da ke magana akan wanke jini. To hadisan su za su fassara maka irin jinin da yake magana akai. Hakika matsalar jini jama'a, da yawancin malamai sun dauka cewa jini najasa ce, jini najasa ne, gaskiya jini ba najasa ba ne. Wannan yana daga cikin kurakurai waɗanda wasu da dama suka tafi akai. Sai ka karanta littafin Ar-Raudatun Nabiyya, sharhin Durrul Bahiyya, wanda Malam Siddiq Hassan Khan yayi, zaka ga tattaunawar da malamai suka yi. To sai ka gwada da kuma binciken da Malam Nasir ya je yayi akan wannan mas'ala a cikin ainihin littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha a cikin mujallali na biyu. Hakika jini ba najasa bane, amma jinin haila najasa ne, jinin haihuwa najasa ne. To amma jini kawai da za kana yankan kumba, sai ka yanke kumbarka jini ya ci gaba da zuba, wannan ba najasa bane. A wani ne ya wurgo dutse ko tsingaro sai ya fasa maka kai, jini sai ya zuba, sai kai sallah da wannan riga da sharshara ta jini ya zubar maka haka, wannan babu komai. Sai dai a ce da ka tsaftace a babin tsafta da ya hafi, amma cewa tunda ka yi sallah da jinin da ya zuba daga fashewar kai, sallah ta ɓaci, to wannan ba haka bane, ba najasa bane. To mahauci ne yana yanka nama, sai aka kira sallah, sai ya tashi ya alula, sai ya tafi, duk ga jinin saniya da kashin saniya a jikin shi, sai ya sallah, ya halatta. Saboda Ibnu Abi Shayba ya ruwaito da isnadi ingantacce, Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya kara mishi yarda, ya yanka raƙumi yana cikin feɗin shi, sai aka kira sallah, sai je wanke hannun shi ya alula, kawai sai je sallah, duk da jinin wannan raƙumi da sauransu a jikin shi. Haka duk dabbar da ake cin namanta, da jininta, da kashinta, da fitsarinta, da majinarta, ba najasa ba ne. Da za ka je wurin wani mai magani, ba dai boka ba, ba mai tsafi ba, a'a sai ce maka je ka samo fitsarin akuya a zo a hada da shi. In dai ba wani siddabaru zai ba, fitsarin akuya ne aka gano an tajribatin, saboda jarabawa da aka yi, aka gano fitsarin akuya in aka shashi tare da garin magani kaza yana maganin kaza, to babu laifi. Amma in ya zama wani bincike ne na tsafi ko kuto, wannan wani abu ne, ba shi muke magana ba. Ina fata an gane. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ba mu komai, musamman yara sun fi yin haka. Wani yana yankan kumba ya yanke, sai ga ya sa yana ta tsotsa jinin kawai, wato madadin ya tafi a sa aidin ko ai wani abu shi ke. Ko an fahimta? Yawwa. To maganar ina ji za ta taso ne akan to addamul masfuh. Addamul masfuh ya kai wannan a ce mishi addamul masfuh. Asalin abin da addamul masfuh wanda aka haramta shi ne in an yanka akuya ne a da ko saniya, ana yankawa kawai sai wani ya cafe makogoran nata, sai sa a bakin shi, sai ya shanya jinin. To ko wannan dan jini dan kadan wanda yake a kumba da yara ko matasa suke haka zai dauke, gaskiya ina ganin ba ya daukan irin wannan ma'ana, domin bai kai ga kwarara ko adadin da za a ce ya zama al-masfuh ba. Amma ana magana akan da babin najasa ne, ba najasa bane. Qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Yahya an Hisham qala haddathatni Fatima an Asma'a qalat جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قالت تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قلنا حديث شيني حديث نبي واندا مجي يو رواية دقماتا لكاتبتنا كراتي إن من حديث ذاك جسنشي وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر
akwai riwayar da take faruwa manyan malamai su ruwaito hadisai daga kananan dalibai yana faruwa kamar Zuhuri ya ruwaito hadisi daga Maliku a halin Maliku almajirin shi ne Sa'id ibn al-Musayyib ya ruwaito hadisi daga Maliku Abu Huraira ya ruwaito hadisi daga Sa'id ibn al-Musayyib shine riwayatul akabiri anil asagiri amma sai su ce wa fi aksihi kasara amma aka san haka shi yafi yawa shine kanana su yo daga manya to sai a ce wa fihi marrawa an zawjihi daga cikin su malaman hadisi akwai wanda ya ruwaito hadisi daga matashi shine kamar Hisham dan Urwa hadisin nan da muka karanta makonni biyu da suka wuce akan sallar kusufi Hisham dan Urwa ya ruwaito daga matashi ne Fatimatu to yau ga na biyu kaji mallan ya haya yace haddasan eko Bukhari yace haddathana Muhammad ibn al-Musanna Muhammad dan Musanna yace haddathana Yahya Yahya dan Sa'idu ina fata an gane yace an Hisham daga Hisham dan Urwa Hisham yace haddathani Fatima Fatima ta bani hadisi ba wani abun jin kunya an ka gane matakka ta fi ka karatu ka je kai ka zauna ta koya maka kawai shikenan shine rubun asirin ka jama'a wato zaman lafiya din nan da kawaye gari wani ya san abin da baka sani ba kawai sai ka biyo koya maka matar shi ce Fatima gashi yace ta bani hadisi an Asma'a hadisin da ta karbo daga kakanmu Asma'u domin ita ainihin wato Asma'u ita ce ta haifi iyayensu ina fata an gane qalat Asma'u tace Asma'u tace جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمت تازو ورن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكا يكما تكفسر ونه ورن هكا كما يكما تكرم تاشي جاءت امرأة سيكتين من نبي دومي التقاء الساكنين دوبي كلمر امرأة ضماتي اورن قدابيو ضمتيني دو امرأة annabiya to in ka karanta haka sai a ce baka da fasahar larabci so ake a ji wannan alu in ka dube shi da kyau ai gashi nan an yi mai tabi ko in kai karatun allo akwai alu da tabi akwai alu da suka to alu da tabi da alu da suka shine hamzatul wasli to wannan alu da tabi ne gashi nan an dan tabi kanshi a sama ana nufin kenan sai in ba komai a bayan shi zai tashi inda wani abu da ya to bayan shi fa sai a kade shi sai a ce ja'at imra'atu min nabiyya sallallahu alaihi wasallama ja'at imra'atu sai ka ce ni annabiyya kuma ja'at imra'atu min nabiyya sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama al imra'atu anan ita ce me ita ce fa'ilun marfu'un annabiyya shine me maf'ul bihi mansubun فقالت سيتتي ارايت احدانا تحيض في الثوب يا من ذا الله me kake gani daya daga cikin mu ce tai jinin haila da wani tufafi mata suna jinin haila akwai wani tufafi da suka sa ko to tana saye da wannan zani ne ko doguwar riga ko siket ne kaifa tasna uyaya ya kamata tai in jinin haila ya taba mata wannan tufafin kana sai yace tahuttuhu to ma'anar tahuttuhu shine ta sa ta kankare jinin wato ka'ida na faɗa muku jiya game da najasa wadda take ba ta ruwa ba in aka ce yaro yayi kashi a wando ba za a dauki wandan a tsoma cikin ruwa ne haka ai ta jagwalgwalawa da kashin da omo ba sai a kokarin share kashin da ke jiki tukuna sannan a wanke abinda take cewa gari gace nan sai jinin haila ya zuba anan to sai ta samu wani tsinke ko wani kara ko wani abu sai ta share jinin ko kun fahimta shine tahuttuhu ta share shi ko ta kankare shi thumma taqrisuhu bil ma'i sannan sai ta cuda shi alqaras shine ta cuda shi bil ma'i da ruwa watan dahuhu kuma sai ta dauraye shi wato sallisihi sai ta salla da shi wadannan kalmomi ne da kake bukata ka bambanta ma'anar su tahuttuhu ta kankare shi jinin taqrisuhu ta kuma ainihin ciccuda shi da ruwa bayan ta kankare ta sa ruwa ta ciccuda shi sannan me watan bahu sannan sai ta zuba ruwa sai ta dauraye shi wato sallifihi sai ta yi sallah da shi kunjiyar da ake wa jinin haila, don haka jinin haila na jasa ne. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت عائشه الله يقرا متى يردا تتي جاءت فاطمه بنت قيس جاءت فاطمه بنت ابي عبيش الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر عائشة تتي وتمات ميسونا فاطمة ار ابي حبيش با اتتي كما فاطمة ار قيس ودى مجن تيمت سكي اكو يكما اي كومت دقوانا شنكافا اكو نيكو بوما ارن تيفشي انا اكو حديث انتا ذاك جوات رنكرات ويابو كنشي وانا وات فاطمة انتي دومن تن اجاهلية داما سنا ساوى فاطمة با وين فاطمة بنت رسول الله اتتي كده فاطمة با سيدنا علي ما هي فيش سنن تفاطمة tun a jahiliya suna sa Fatima, abinda suke nufi da Fatima shine galibi a al'adarsu sunaye ne irin yadda ake sa sunan Audi ko sunan ainihin wato talle, ko ma'ana suna ne na yanayi kamar Khadija. In ka ji Khadija galibi bakwaini ce, an haife ta lokacin haihuwarta bai ba, sai su sa mata ainihin Khadija. To in ka ji Fatima ita kuma a al'adarsu a jahiliya, da Aisha a al'adarsu a jahiliya uwarta tana wadi ne, da uwar ta haihu sai ƴaƴan su mutu, to wai sai a haifi wannan sai a ce mata Aisha, wai Allah ya sa wannan ta rayu daga Aisha, ko kuma Fatima Allah ka bar mana wannan ta kai lokacin yaye fitam. To wannan a al'ada su ce, amma daga baya sai sunan ya zama ana iya sawa kowa ma. To mu musulmi da muke sa Fatima ko Khadija ko abin nan Aisha, mu ba da wancan tunanin muke sa ba, muna sawa ne saboda sunaye ne da manzon Allah yadda da su. Ina fata an gane. To amma kaga ƴan Islamiya an suka gane ma'anar, to shine sai kaga ana tsogala. Kaga sawa danka suna Abu Huraira, sai in sai gane ma'anar Huraira kyanwa, Abu baba, sai kaji suna ce mishi baban kyanwa. Sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah, sai tace ya manzon Allah, inni imra'atun ustahadu fala atuhuru, ni mace ce wadda nake jinin istihaba. Anan ba jinin haila ba, jinin istihaba, jini ne na larura, ba na haila bane, ba na haihuwa bane, jini ne kawai zai ci gaba da zuba. Afa ada'u salata, to in daina sallah kenan, domin sun san cewa macen tana jini ba ta sallah. To ni fa kullun cikin jini nake, to na daina sallah kenan, sallah ta fada a kaina. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la, sai manzo Allah yake a'a, inna ma zalika irqun, ai wannan wata jijiya ce take zubar da wani jini, wato wannan matsayin jini ne kawai da kika sani, ko wani irin jini na cuta, ba wai jini ne na haila ba. Walaysa bihaidin, ba haila bace. Fa idza aqbalat haibatuki, idan lokacin hailaki yazo, fa da'i salata, sai ki bar ainihin sallah. Wa idza adbarat, idan lokacin hailaki ya tafi, faghsili, sai ki wanke anki dama, wannan jini da ke zuba ki wanke shi, thumma salli, sai ki ci gaba da sallah. Qala, sai shi Hisham dan Urwa mai riwaya hadisi yace, wa qala abi, kuma babana sai yace, thumma tawaddai li kulli salati, sannan kuma ki rinka yi wa kowace sallah zaki alwala, koda kina da alwala, in kina da zaki sallah, to ki dai saki yin wata alwalar. Hatta yaji a zalika alwaqtu, har sai wancan lokaci na hailaki ya zo. Wannan hadisi yana dauke da masaloli waɗanda nake fatan in bibbiyo mana su kaɗan kaɗan insha Allah ta'ala. Aisha take bada labarin cewa ga wata mata mai suna Fatima yar Abi Hubaysh ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna mana a matsayinka na malami, malamin islamiya ne kai, malamin masallaci ne kai, limami ne, wato shugaban addini, to kana buƙatar in kana da mace ko mata ka zaunar da ita, ko ka zaunar da su ka wayar musu da kai, ba da girman kai ba, sai ka ce kun san ni malami ne, al'umma suna tahowa wurina da matsaloli, daga cikin al'umman nan akwai mata, don haka kar wani tunani ya shige ku game da ganin mata da ke zuwa wurina fatawa ce take kawo su. To sai ya zama kai kai iyata ka tsantsan ɗinka, sannan su kuma matan karka ba su wata ƙofa, da in ba haka ba sai kuma su nemi ruɗa maka al'amari. Ko kun fahimta jama'a? domin yanzu ku duba Aisha Allah ya kara mata yarda ita take ba da labarin ga wannan matar ta zo to yanzu idan da Aisha da wani irin zargi a ranta sai ta ce to me ya kawo ki ke kuma to amma akwai abin da Aisha ta sani game da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mace ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta san wannan matar ba mai miji bace kuma ta zo kawo kukan neman taimako ne to nan ne Aisha ba ta barinta don ta san karshen ta zai ce to zai aure ta kuma tunda ba halal ne ai ba haramun bane ana nan wata ran sai aka tafi yaki aka je aka yaki Yahudawa sai aka kamo wata yarinya budurwa sanfaleliya kyakkyawa sai sahabbai kowa yace to wannan fa an zo kaso to nawa cikin kason za ta fada tun kafin a fara kaso sai jayayya nan da nan sai wani dattijo ya fahimci to waɗannan matasa mun dawo daga yakin kafirai kuma za su yi mana yakin basasa na cikin gida ko nan da nan sai da yake dattijo ne sai ya ce ya manzo Allah ka ga yarinyan nan to ka dauke ta ta fada cikin kasanka in ba haka ba sun fara jayayya to sai Annabi ya dauke ta sai ya aje ta gefe guda da aka zo shikenan sai ta fado a cikin kaso to amma kafin ta fado a cikin kaso tukuna an yi kaso da gwargwadon yadda ana neman a yanta ta tana neman ta samo wa kanta yanci to yanzu yaya kenan sai ta tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ta taho bata same shi ba sai ta samu Aisha da Allah na zo ne ki dan kawo wani abu ki bani zan cika in je in biya fansar kudi don in zama ya in an zo kaso ga kaza 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 Aisha ta ce ba ni da halin da zan taimake ku ki kuma fita sai ta kore ta sai tsautsayi ya kama Aisha shine me yarinya ta zo fitowa sai suka hadu da Annabi a zaure to dama ya manzan Allah wurinka nazo ga halin da aka shiga kaza kaza amma sun koro ne yace dawo ne larurake a gashi sai yace to kin yarda in biya miki kuma in aure ki sai tace na yarda to abinda Aisha take tsoron ya faru haka ita zama da ita da Aisha a murde saboda dama Aisha tana jin kanta ita budurwa ce kyakkyawa menene ta iya girki ta iya sai wannan tazo ita ma kyakkyawa ce ita ma budurwa ce ita ma ta iya girki to ana nan wata ran Annabi yana dakin Aisha sai ita Safiya sai ta yi girki sai ta kawo ta ce wa yara aje a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita ta iya hidima na wanne ne
ita
Safiya Safiya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wannan maganar da ita Safiya ce ko shakka babu insha Allah Safiya ce kuma ita ce mai girki kisar guda ɗaya ce insha Allah shikenan aka zo aka kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ɗakin Aisha a kawo gashi an ce a kawo menene a girki ne Safiya ta yi ta ce dai gashi mana har ma baya ɗakinta tana kula da shi maza suna son irin wannan hospitality ɗin da ɗan abubuwa da ko shikenan sai Aisha sai zuciya ta kama ta sai ta sa sai ta kifar da kwano ya tafi zai zube sai Annabi ya tare shi haka to akushe kwano tangaran ya riga ya tsage biyu Annabi ya ce kulu qad gharat ummukum ku ci uwarku kishi ya kama ta aka ci abinci shikenan sai ya ce to ta'amun bi ta'ami wa qas'atun bi qas'ati da a ce ta zubar da abincin Annabi ya ce sai ta biya amma tunda yake ta fasa kwano sai Annabi ya dauko saiti guda daga cikin tangaran din saitin dankinta to haka al'amarin yake ina fata an gane anan abinda nake so in ce shine lallai malamai masu da'awa ba zai yiwu ka ce kada wance ko kada mace ta zo wurinka ba ko ma ka faɗa haka wata za ta zo ita ba a garin take ba to amma me yake faruwa dole ka zama mai taka tsantsan to ita kuma matar malami kamata ya ta zama matar malamin to ita kuma matar da za ta zo kamata ikhlasi ne zai kawo ta ina fatan mun gane ya kamata ikhlasi ne zai kawo ta to amma mata a yau sun shiga wani irin rudani ne wai sai a ce mun ga matar shi tana mana wani daga kai wallahi za mu shigo da 'yar mu gidan mata idan kana da'awa an baka hankali ba sai sun ruda maka al'amari mata yan demokradiya ne turan nan nake fadi sai sun likita maka gida sai wallahi alazim suna yin irin wannan shegantakar a ce za mu shigo da yan mu gidan kuma ta kore ta kaji wai kawai su dan su biya bukatar kansu za su zo su likita maka gida ina fata an gane babu ne fi sun yi wa annabi yusuf ma kafin sannan har sai da yake cewa qala sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kaji annabi yana cewa akai shi kurkuku yafi mai zaman lafiya ka san akwai musiba ina fata an gane to da tazo ta ce ya manzon Allah ni mace ce da nake istihaba bana tsarkakuwa to wannan abin da yake nuna ha jama'a jinin istihaba yakan zo wa mata nau'i biyu ku kiyaye wannan magana jama'a akwai matar da jinin istihaba zai zo mata wasu ƴan kwanaki ne ba fa jinin haila ba sai ya dauke akwai matar da tun da take titir jini baya yankewa daga farjinta sai dai ya canza launi ko ya canza salo to ya kamata ku gane domin ummu habiba mata annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ta shekara 7 tana zubar da jini a farjinta bai tsaya ba akwai su suna nan sai da Ibn Hajar ya lissafa wajen guda 9 wasu daga cikin su matan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ka kiyaye wannan sannan na biyu ka san wata ba jini ne ke zuba ba wata ruwa ne yake zuba kamar ruwan kurji wata ruwa ne ke zuba kamar ruwan kabewa wata jinin jazir yake zuwa to ga bayani jinin haila galibi baki ne yana da duhu kuma yana da wari yana da karni galibin jinin haila haka yake to in ya zama jininta haka yake ana nan sai ta kamu da wannan larurar da ta kamu da wannan larurar sai ya zama jini baya daukiya daga farjinta to sai a sa ido a ga wannan irin jini ne yake zuwa sai ka ga jinin da ke zuwa kamar an yanka rago jazir yana cikin zuwa sai kuma a ga in wata ya zo karshe ko farkon wata sai ga ya juye ya zama mai duhu to duk sanda aka ga ya koma ya zama mai duhu nan sai a ce to yanzu haila ta zo jinin dikin din jinin larurar tun ya tsaya to sai ta daina sallah sai ta daina azumi duk sanda aka ga wannan mai duhun ya dauke sai a ce to tayi wankan haila sai ta koma tana yin sallah tana yin azumi domin jinin da zai dawo za a ganshi jazir ne to anan ba za a yi aiki da kwanaki bane za a yi aiki ne da yadda launin kawai dan haka wani watan zai iya kwana 4 watan ya 7 watan ya mata 10 da gurgurdan yadda ya kasance mata ina fatan mun gane wata jinin da zai zo mata jini ne kamar ruwan kabewa dan haka ko yaushe sai ta rinka jin wani ruwa na fita daga farjinta kamar ruwan kabewa amma da zaran wata ya kama sai ta ga jini ya koma baki yana zuwa to sai ta gane cewa wannan mecece wannan haila ce to wannan da launin canzawar jini ake ganewa kajin matsalar mace nau'i na farko na mai istihaba nau'i na biyu ita kuma jinin ba shi da bambanci da na hailar da na istihaba shine dama ita jinin nata na haila baki ne kuma kawai sai ya ci gaba baki kirin tsawon wata guda wata biyu wata uku bai dauke ba to yanzu da ya za a iya ganewa shine sai ka zaunar da ita ka ce mata kafin jinin ne miki irin wannan dabi'a cewa yana zuwar miki kullum kwana nawa ne kike yin haila sai ce ni dai kwana uku nake yin haila sai ka ce to duk sanda wata ya kama ki zauna kwana uku ranan na uku din nan da magariba sai ki wanka sai ki sallah magariba da isha shikenan ki ci gaba da sallah sauran kwanaki idan wata ya sake miki ya wuce sabon wata ya shigo sai ki rinka diban kwana uku tunda ta rike cewa kafin wannan larurar da ta hargitsa ta tazo ta iya rike kwanakinta amma sai ta zo ta ce maka algafata malam ni ba na iya bambance tsakanin jinin hailata da jinin istihaba sai ta ce mata to kwana nawa kike kafin larurar sai ta ce ta manta to shine sai ka dauke ta sai ka kai ta hadisin nan da yace kwana 7 shine galibin yadda mata suke sai ka ce mata to in wata yayi ki rinka zama kwana 6 ko kwana 7 a matsayin jinin haila tunda ba kiya iya bambancewa wannan sune matakai dangane da wannan to ina son in sake fadin wata magana wanda na dade ina fadin ta ita ce in kana karantar da mata randa suka zo za su yi maka tambayoyi akan jinin haila to zaka fara sanya musu kaida cewa duk wadda ta tambaye ni zan ba ta ansa ne ita, kada wata ta ce to ai ita kuma ba haka bane, a ita ma ta faɗi ta larura a faɗa mata, ita ma kuma ba ruwanta da wata, inda haka ba sai su ruɗe sai su ruɗa ka, domin duk sanda wanta ta ce algafata malam ni dai jinin haila na baƙiƙirin yake zuwa, to amma daga baya sai kuma in ya zo sai kuma wani jini ya zo jawur ya kwana 27 yana zuwa, sannan in sabon wata ya shiga sai wancan baƙi ya zo, sai ka ce to jinin hailar ki baƙi ne, duk sanda kika gan shi kwana 3 ne ko 4 to sai ki daina yin sallah. Sai wata ta ce sam jinin haila ba baƙi ba ne, jawur yake kamar an yanka zabo, sai ta ce ba baƙi ake ba fa, ba baƙi ake ba, domin ita tunda take bata taba ganin jinin haila ya zo da duhu ba, ita kuma jawur yake zuwa. To wata matar tana nan tunda take a duniya jini bai taba zuba a farjinta ba, in wata yayi sai ta ga ruwa na zuba a farjinta kamar an yanka lemo, wannan irin yadda ruwan yake kamar launin lemo shine kuma jinin hailar ta. Wata kuma kamar an fasa kwai an kada gwaiduwar shi haka za ta rinka gani, dan haka mata saboda yadda inda aka haife ta wato suwaye danginta, garin da ta girma gari ne mai sanyi, garin da ta girma gari ne mai zafi, a nau'in abincin da take ci yana tasiri game da irin yadda jinin hailar ta yake yi. A ƙarƙashin wannan ba za ka iya tara matan Islamiya kai musu fatawa ɗaya ka ce duk matan da ta ga kaza kaza ce, sai wata ta ce ita yau shekara ta 60 bata taba ganin haka ba, duk ta watsi karatunka kenan. Amma kowace sai ka bata fatawa daidai da yadda ta faɗa maka matsalarta, kamar likita ne sai mutane uku su zo gaban likita suna fama da ciwon kai, wannan a ce je sha Panadol, wannan a ce je ka kai bacci, wannan kuma a ce dan girgiza kanka mu gani, ya girgiza sai ya ce ai shikenan, sai a ce tashi ka tafi, dukansu ciwon kai ne amma likita ya ba su magani mabambanta. To haka matan nan suke galibi yana faruwa a makarantun Islamiya, sai ce malaman mu suna ruda mu, a rashin kwarewa ne da kasa gane yaya al'amarin mata yake. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sannan wata ƙarin fa'ida jama'a, shi jinin istihaba, ku fahimci wannan da kyau, yana zuwar wa mace ne sakamakon zubar jini da wata jijiya take yi, wato kamar wani rauni ne, kamar wani ciwo ne aka jiwa wata jijiya. To wannan rauni yana faruwa ya faru ko ta hanyar wani aljani ya zunguri wannan jijiya, ya kamata ku gane aljanin nan kuma yana iya zungura ta hanyar ko dai a sa shi ya je ya shine ta hanyar sihir, shine sai a ce an je an yi wa wance sihiri an sakan mata jini, sai jini ya ta zuba a farjinta kamar famfo. Jama'a akwai tsohuwa 'yar shekara 60 da wani abu, muka yi mata ruku'a yau fiye da shekara 10, ta rasu Allah ya gafarta mata. A wancan lokacin sadda ta kawo kukan ta ji wa'azi ne irin wannan, ta ce kullum da daddare sai ta tsuguna jini ya zuba a farjinta cikin kwanan sha, in gari ya waye sai ta je ta juye a cikin ainihin masai. Shekara nawa ta ce ta fi shekara 20 a haka. To ba za ka yi mamaki jini cikin kwanan sha ya fita daga jikin mutum? Ai likitoci za a ɗibo su ta mishi ƙarin jini. Amma kuma tsohuwa a lokacin ga ta ƙauƙau take, menene matsala ce ta jinnu? Jinnu ne suke saka mata wannan jinin. To irin wannan yana faruwa ta hanyar sihiri, yana kuma faruwa ta hanyar mas, shine ba wai aiko aljanin akai ba, shine da kanshi ya zo da kanshi. To shi kuma aljani yana zuwa da kanshi ta ɗayan dalilai uku ne, ko dai zalunci kawai ya so ya yi zalunci, ko kuma intikami yana da'awar an yi mishi laifi ne don haka ya zo ɗaukar ramuwa, ko kuma me, ko kuma ya zo ne domin wasa. Aljani sai ɗauke ka kwala ka da ƙasa, shine farfadiya, sai ta maka dariya, sauran ƴan uwan shi suna taya shi dariya, suna taya shegewa na baka da tausayi, irin abin nan da kaga yara suke, aljani yakan yi irin haka, shine kawai ya maida kai abokin wasa ne, kamar yadda za ka ga kana wasa da biri, shi biri wahala yake, amma kai kuma fa dadi kake ji kana karban kuɗi, ko kun fahimta? To akwai kuma zalunci, kawai yana son ya zalunce ka ne. Sannan akwai da'awa ta intikami, wai an yi mishi ne bari ya rama. Aljani yana da ɗabi'a irin ta yaro, yaro zai je kofar gidansa haka, in yaga wata za ta zo talla yana son ya ci zalunta, sai sa kafa haka,
ya ce ba hanya, saboda tsabar tsogala fada sai ya ce ba hanya, in ta ture shi a yi fada, in ta kyale shi kuma zai ce dai ba hanya dai ba za a shiga dan gidan ba. Ɗaliban yana da irin wannan, sai zo dokin kofarka sai ajajin jirin shi, baka sani ba, ka zo ce a fagab sai ka taka, in ka taka sai ce ka taka mai jinjiri, sai ya shiga jikinka sai ya azabtar da kai, me kai mishi sai ce ka taka mishi jinjiri, a ina a dokin kofa, ai dokin kofa shi ne, sai ce ai muna nan tun kafin a gina gidan. Fitinannun halitta ne, suna da matsala, suna da fitina, ba yadda za ka samu kariya daga gare su in kana aiki da Qur'ani da Sunna, in kana aiki da bid'a da al'ada ka shiga uku. Ina fata an gane. Saboda haka kadai mata ne za su yi shara, zubar da ruwa za a yi, bola ce za a je a watsar, duk abin da za ka yi sai ka ce bismillah da sunan Allah, shikenan sai Allah ya kare ka daga duk wani sharri. Ya kamata kowa ya san wannan jama'a. To in kun gane wannan, akwai matar da tana nan jini na zuba a farjinta saboda matsalar aljini ya shige ta ko an saka shi, to wace hanya za a bi a bambance? Ita ce na farko a yi mata karatun Alkur'ani. In aka yi mata karatun Alkur'ani, in aljinin nan ya halarto a wanta titi za a yi ya gama surutan shi, a ce to fita ka ba mu guri. In aka gane cewa eh da gaske yana son ya fita amma ya kasa fita, to dalili ne na alamar sihiri. Domin akwai aljanin da yana son ya fita haƙiƙatan tau'an amma an ɗaure shi a jikinta, akwai aljanin da yana son ya fita haƙiƙatan saboda ya sha duka, ya sha azaba amma an riga an ɗaure shi. Misali wani aljani ne, na ce ya sunanka, sai ce Richard, kai wani iri ne, sai ce ni baƙin kafiri ne, na ce to yau kuma za ka haɗu da manya-manyan ayoyin Alƙur'ani, sai dariya. Da ka fara karatun Alkur'ani sai kuma ya fara ihu, ya ce wallahi tallahi a tsaya, haka tsaya, yaya ya ce wallahi tallahi zan tuba, muka ce to shi kenan ka tuba, ya tuba to fita, sai kuma sai kasa fita. Muka zo aka ci gaba da karatun Alkur'ani, sai ya ce a tsaya, sai na ce a'a yanzu kam ba za a tsaya, yana ihu, to sai rinka cewa wallahi ina son in fita amma an ɗaure ni a gadon bayanta ne, wallahi ina so, to suna da irin wannan, ya kamata ka gane. To in ka kai irin wannan, to annan ne dole ka tsaya daga karatun, sai ka hada mata magunguna ne, addu'o'i ne, wanda sihirin zai karye shi ne, madaurin ya tsinke, to a lokacin ka ce mai fita sai ya fita, kamar rago ne aka daure shi, sai kuma aka zo ana kora shi cewa ya fita, a sai a kwance shi daga tirken, sai a kore shi. Dan haka galibin masu ruƙuya da suke wahalar da marasa lafiya, wani abin yana faruwa, aljanin an ɗaure shi ne, ko ba ɗaure shi aka yi ba, sai a saka shi jikinta, sai a kawo wasu aljanu waɗanda suka fi shi ƙarfi, sai a ce su yi gadin shi, in ya sake ya fita su kama shi, to shi ne sai azabar kai ka ne mai azaba, can kuma yana tsoron in ya fita to ga wata azaba, to shi ne lallai sai ka samu wace hanya za ka yi don ka yi reconciling wannan conflict, wannan matsala da ta faru. Na fata an gane. In ya bayyana ta sihiri ne kenan, in ba ta sihiri bane ku kana ce mishi fita zai fita, to in ya fita shikenan wannan jini sai ya ainihin tsaya. To amma akwai halin da yake kuma ba aljani bane, ba sihiri bane, irin wannan halin to shi kuma yana da sauki, shine zuma baka samu, sai ka samu ciyawan nan da Hausa ke ce mata kyansuwa ko kyasuwa ko kwansuwa, duk sunanta ne kyasuwa, kwansuwa ko kuma kyansuwa, sai a shanya ta sai ta bushe ganyen nata, in ya bushe ramau sai a daka shi, in aka daka sai a ɗibi garin wannan ainihin ciyawa sai a zuba mata a cikin wannan zuma, in aka zuba mata a zuma shikenan sai ta rinka shan cokali biyu alal riq, wato kafin ta karya cokali biyu bayan ta ci abinci da daddare, a samu kwana uku mafi karanci, mafi yawa kwana bakwai, sannan ane ana hada mata suratul fatiha, ana karanta mata ayoyi bakwai a ruwa, tana sha tana wanka da safe da yamma, da safe da yamma, bayan kwana uku sai ga Allah ya warkar da ita. Wannan kadan daga cikin abubuwan da za a bi kenan wajen waɗannan matsalolin, dan mata da yawa suna ainihin fama da su. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wa alaikum salam, ina zuwa tukunan na tattauna matsalolin hadisin ne,
sai ce mata wannan ba haila bace, to tunda ba haila bace wannan jinin jama'a baya daukan wani hukunci da haila take dauka ko, dan haka me wannan jini za ta karanta Qur'ani, me wannan jini za ta yi sallah, me wannan jini za ta shiga masallaci, za ta yi itikafi, mijinta zai sadu da ita Allahumma sai in yana kyama, to wannan kyama wani abu ne daban, amma mijinta zai iya saduwa da ita ba haila bace. To sa'an nan sai mu sake duban wata matsala da yake kala Hishamu yace wa kala abi babana yace wannan wurin wasu suna cewa mu'allaki ne, ba mu'allaki bane, in koga Bukhari yayi haka tun makon da yace ina nuna muku haka, in koga yayi haka yana nufin bil isnadil awwal, da isnadin farko, amma kuma wannan riwayar ba daga matar shi yayi ba, daga wa, daga baban shi Urwatu, ko kun gane? To anan da ya ce babana ya ce, shin wannan maganan mawqufi ya ce ra'ayin baban shi ne ko ko babana ya ce a cikin riwayar tashi hadisin? A'a, babana ya ce a cikin riwayar tashi hadisin, don haka wannan maganar kala din nan da ya ce a cikin tashi riwayar, annabi ya ce summa tawabba'i ko li kulli salatin, sannan kowace sallah za ki yi tunda jini na zuba jikinki, to ki sake alwala. Wannan sake alwala ba farilla bane, ta yi sallah a zahar yanzu, alwalarta ba ta kare ta hanyar tusa ko fitsari ko wani abu ba, sai ta zo za ta yi sallar la'asar anjima ko, to za ta iya yin sallar la'asar da waccan alwalar, amma saboda wannan larurar tata, to mustahabbi ne ta sake yin alwala, mustahabbi ba farilla ba. Sai ce hatta yaji a zalikal waqtu, haka zaki ta yi har sai wancan lokaci da haila ya zo, sannan sai kuma ki tsaya da alwala, ki daina alwala, ki daina sallah. Kun fahimci wannan da kyau ko? To ita mai jinin istihaba jama'a tana da hukunce-hukunce game da yadda za ta yi sallah, ko dai ta rinka haɗe sallah a zahar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu, ko kuma ta rinka yin jam'i suri, ko kuma ta rinka yin kowace sallah a kan lokacinta, amma kuma tana kula da sake alwala. Ga bayani, sallah a zahar da la'asar za ta iya yin alwala a yanzu, ta yi sallah a zahar yanzu karfe ɗaya, nan take kuma sai ta tashi sai ta yi sallar la'asar nan take, sannan karfe hudu, afwan, idan karfe bakwai ta yi, ta yi alwala, ta yi ainihin sallar magariba, ta yi sallar isha nan take, ya halatta ta yi haka. Ya halatta kuma ta jinkirta, shine ta bari sai karfe hudu sannan sai ta yi alwala a zahar da la'asar, ta bari sai karfe takwas sannan ta yi alwala, ta yi sallar magariba da isha, ya halatta. Sannan kuma akwai jam'i suri, jam'i suri ya halatta ga irin wannan matar, shine lokacin sallah azhar in yayi sai ta saurara, ba za ta yi sallah ba, ta ci gaba da harkokinta har sai lokacin ya taho karshe kamar karfe uku da kwata, sai ta tashi sai ta yi alwala, sai ta yi sallar azhar. Tana idar da sallah azhar, lokacin azhar ya fita, sai kuma sai ta tashi sai ta yi sallah ta la'asar nan take a farkon lokacin sallar la'asar din, to ya halatta haka game da ita matar da take mai jinin istihaba. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am, malam kace ne. Na'am. 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 Aikin da bai Allah ya sa bata iya bambance tsakanin jininta da jinin hailarta ba, ta riƙe kwanakinta kafin laruran, ta manta shi ne sai ta koma ta ɗauki kwana shida ko kwana bakwai a farkon wata, a farkon wata, tunda galibi dama a farkon wata mata suke yin haila. Na'am. Wanne? Ba idraji bane, hadisi ne sahihi, innama hadisi ɗaya ne, sai dai wannan riwayar da ya samo daga mahaifin shi ta zo da ƙari akan riwayar da ya samo daga matar shi. Ina fata an gane. Babu ghaslil maniyyi wa farkihi, babin da ke magana akan wanke maniyyi da kuma kankare shi. Abinda wannan babin yake son ya nuna mana, maniyyi da ke fita daga jikin ɗan adam ba najasa bane, don haka in ya zuba da a jikin tufafinka zaka iya sa ruwa ka wanke, za kuma ka iya sa wani ainihin kumba ko wani ice ka kankare shi. Wa ghasli ma yusibu min al-mar'ati, sannan da kuma wanke abin da yake taba namiji na daga jikin mace, rutubar jikin mace. A nan rutubar da ake magana, tunda malam ya ce ma yana iya ɗaukar mani, yana iya ɗaukar kuma wannan laima galibi da take faruwa a cikin farjin mace. To in ya taɓa jikin namiji, yaya zai yi? Sai biya wanwanke waɗannan abubuwa. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان ابن يسار عن عائشه قالت عائشه تتي كنت اغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نا كسنتي انا وانك جنبا daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me take nufi da janaba? Mani. Tayi kinaya ne cewa tana wanke mani, ma'ana in mani ya zuba a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sa ruwa ta wanke. Fa yakhruju ila salati, sai manzon Allah ya fita zuwa sallah. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, shedan ruwan da na wanke tana nan a jikin tufafin shi. Wato in ka wanke abu, abin ya fita, amma laimar bata bushe ba za ka iya zuwa kai sallah da shi. To anan Aisha ta ce yana wanke mani ko? Eh, da ba babu wanda yake jayayya akan wanke mani, sai dai wannan wankewar a bisa wajibci ne. A'a, saboda hadisan ta da zamu zo mu samu wanda za ta bayyana, wani lokacin kuma sai ta sa kumba sai ta kankare. Qala haddathana Qutayba qala haddathana Yazid qala haddathana Amr an Sulaymana qala samitu Aisha حول السند وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب. سليمان بن يسار يتي ناتن باي عائشة غمد مني إذن يتبع تفافي. فقالت عائشة سي عائشة تتي كو؟ فقالت سي عائشة تتي كنت أغسله, ni dinnan na kasance ina wanke maniyi, min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Fa yakhruju ila salati, sai ya fita sallah. Wa asrul ghasli fi thawbihi, a halin ga shedar wurin da na wanke a jikin tufafin shi tun bata bushe bai je sallah. Buqul ma'i, sai ta ce inda shedar ruwa take, wurin da ruwan yake. Wato in ka wanke abu ya wanku, to ba sai wannan tufafi ya bushe ba. A ƙarƙashin wannan kenan, yanzu in mutum ya sallah da riga mai laima, babu komai. Ina fata an gane. Na'am. Eh, za mu tattauna wannan. Wato ku duba abin da nake so in ce shine, ƙarshen babin da farkon babin Bukhari yace babu ghasilil mani ko wa farkihi, babin da ke magana akan wanke mani da kankare shi. Ina Bukhari yake da hujja akan kankarewa? A cikin wannan babi bai kawo mana hadisin kankarewa ba. Yana ishara ne zuwa ga akwai wannan riwayar ta hadisin, amma bai kawo ta ba. Ta zo a cikin Musnad da kuma Sahihu Muslim cewa Aisha ta ce wani lokacin in maniyin ya bushe sai ta sa kumba ta kankare. Don haka ce an kankara busasshen abu, yana nuna rigar ta sha kenan, kuma sai je sallah da shi. Haka babu wani jayayya jama'a, mani haƙiƙanin al'amari ba najasa bane. Don kace mani najasa ne, kamar yadda Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi yake faɗi, yace to akwai matsala babba da kake rikituwa baka sani ba, don kana cewa kai da kanka din nan kenan najasa ne, tunda da maniyin aka yi ka, kaga babban matsala ta faru kuma kenan. Yace babun idza ghasala al-janabata aw ghayraha falam yadhhab atharuhu, babin da ke tambaya akan idan mutun ya wanke janaba, wato ya wanke mani ko kuma wani abu wanda ba mani ba, yayi iyakan wankewan shi sai shedar wannan abun bata dishashe ba, zai iya sallah da wannan tufafin? Yanzu kai da ka ji wadancan hadisi zaka iya cewa eh ko? To wadannan hadisan ne Bukhari zai sake kawowa. Yace qala haddathana Musa qala haddathana Abdul Wahid قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن إسعاف الثوب تصيبه الجنابة. سليمان بن يسار يقول عمرو بن ميمون يتي ناتن بي سليمان بن يسار دمد تفاف دا جنابة تتبع شوات مني. قال سيتي قالت عائشة عائشة تتي كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ni ma na kasance ina wanke shi maniyi din daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Thumma yakhruju ila salati, sannan sai fita sallah. Wa asrul ghasl fihi, akwai sheda wurin da na wanke a jikin tufafin kuma sai fita sallah. Buqa al-ma'i, shine wurin da ruwa ya taba. Qala haddathana Amr ibn Khalid, qala haddathana Zuhair, qala haddathana Amr ibn Maymun ibn Mihran, an Sulaiman ibn Yasar, an Aisha annaha kanat taghsilu al-maniyya min thawb an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sulaiman dan Yasar yace Aisha ta kasance tana wanke maniyyi da ya zuba daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam. Thumma arahu fihi, sannan sai kuma in ga a jikin wannan tufafin buqa'atan aw buqa'an, sai in ga wuri guda ko wuri biyu wanda yake da shedan laima ta wurin da na ainihin wanke. To wannan hadisin jama'a hujja ne akan cewa idan ka wanke abu iya wankewarka, amma kuma sai ana ganin shedar, koda abin sheda ce ta jini ake ganin jajajajan, tunda ka yi iya kokarin ka babu laifi akan haka. Akan hadisin Khawlat yazo wanda yake qala Khawlatu fa in lam yadhhab ad-dam, na wanke jinin bai tafi ba, fa sai ya ce yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharu, tunda dai kin sa ruwa kin yi amfani da shi ya isar miki, ba abin da zai cutar da ke. Ku karanta Bulughul Maram, hadisi ne sahihi. To anan sannan wannan hadisi yana karantar da mu, in kuka tsaya kuka nazarce shi da kyau, shine matan salaf sune wa mazajen su hidima ko. Yanzu ka duba Aisha, ubanta minista ne, ubanta sanata ne, ubanta attajirin birni ne, ko ba haka ba? Sayyidina Abubakar yana daga cikin ministocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin sanata ne, sannan ubanta babban mai kudin gari ne, tun daga Makka har Madina kowa ya san shi ne. Amma kaga gashi ta je tana daukan tufafin mijinta tana wankewa. Wannan gaskiya saboda Allah yana daga cikin abin da ke inganta da abin da ke kara armashin biyayya ta aure jama'a. Ya yatta Asma'u tana zuwa har lauje take dauka tana yi wa dokin mijinta ciyawa, ta zo kuma ta dama mishi kulli shi dokin ya sha, sannan kuma ta share wurin, kuma kowa ya san yarwa ce Asma'u, yarwa ce ce yar Abubakar ce, nizuwa ne ce. To shi ba zai aure maka da ya ba, saboda shi yan shi ba za ta yi girki ba, yan shi ba za ta yi kaza ba, yan shi ba za ta yi kaza ba. Na'am, wannan wani babi ne daban na tarbiyya. Duk duniya akwai yar da kuma tafi Fatima daraja ne? Babu, kaulan wahidan babu. Amma Fatima daka take yi ta yi jajjage ta kuma yi surfe, sannan ta durkusa ta goga hatsi akan in abin nan akan dutsen nika, hannunta diye kanta, hannun Fatima diye kanta saboda rike ainihin wato dutse da take gogawa akan dutse tana ainihin nika gari. Da ta ji labarin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu bayi, sai ta zo cewa don Allah a bata baiwa guda daya ta taya ta aiki dan aiki mata sauki. Sai manzo Allah ya ce zo nan bari nuna miki abin da ya saka alheri, ki je ki samu mai gidanki Aliyu, duk sanda za ku kwanta ku yi subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, na karshe abin nan la ilaha illallah wahdahu, kafa daya ya zama cikon dari Allahu akbar ko 33. Shine yace mata wannan shi yafi alheri, bai wanda ba a kawo an bata ba kenan. Ta koma ta cewa Aliyu ga abin da yace, sai Aliyu yace madalla alhamdulillah. Shine mai riwaya yake tambayar Sayyidina Ali, Aliyu kun kiyaye wannan zikiri da manzon Allah ya baku duk sanda za ku kwanta? Yace mun kiyaye. Yace har lokacin da muka yi yakin Siffin, sadda akai fito, na fito da shi da Aisha za a buga, yace a wannan lokacin sai da yayi wannan da daddare da zai kwanta, ma'ana duk bala'i da juyin juye hali bai hana Ali wannan zikirin ba. Amma abin da nake so ka gane, Fatima ta kai a hada ta da bayi da wane ne da wane ne, amma sai manzo Allah ya barta ta je ta yi hidimar gidan miji. Mutane da dama suna ganin cewa kai yarka ba za ta wahala ba, amma kuma sadda kake faɗin haka, ita uwarta ita take dafa maka tuwo, wato shi sirginka bai da wayo kenan da ya bar tashi yar a wurinka kana wahalar da ita, shine lazimin magana ka koda baka faɗa haka ba. Na fata an gane hakikanin al'amari. Malamai suka ce magana mafi inganci ko kuma magana da take ingantacciya shine hidimar da mace za ta a gidan miji wajibi ne sai in miji ne dan rajin kanshi ya dauke mata. Wannan fatawa da aka gina matanmu a kai iyayenmu da kakanninmu tun shekara 100 ko shekara 200 ko tun san da kaza kaza ba daidai bace cewa wai ba dole ne mata aure ta wa mijinta girki ba, a'a dole ne ta yi girki, ta gyara gida, ta gyara yara, wannan yana daga cikin aikin ta, haƙƙi ne, wajibi a kanta. Wannan fatawa ita ce daidai, amma ina son ku gane fa ita wannan fatawar fa tana da implication, tana da nata lazimin kuma. Yayin da malikiya suka ce ba dole ne keki wa mijinki girki ba, sai suka koma suka ce sakamakon haka shi kuma ba dole ya miki magani ba in baki da lafiya, in kika mutu ba dole ya miki likafani ba, ba dole ya rufe ki ba. Don haka in za a yi irin wannan zama to shikenan back to sender, ma'ana kana zaune da ita ba za ta yi maka girki ba, ba dole bane ka je ka nemo ka dawo da la'asar kuma ka daura tawul a kwankwason ka kana zafa da maro tsakanin kitchen da daki ka zo ka dafa ta ci, to tana kwanciya rashin lafiya. Malikiya sai su ce sai ka je ka ce to baba tana nan ba lafiya, a zo an gama jiya ta tawarki to kai kuma sai ka dawo kan gado. Imana shine lazimin maganar. To shi yasa galibi idan muka je Kaduna muka haɗu da ƴan boko sai a yi ta bugawa sun yadda da waccan fatawar ta farko, saboda mai waisu suna da'awar za su kare haƙƙin mata ne. Da haka in aka ce ai malikiya dama sun ce ba dole ne ta girki ba, sai su ce eh, wannan shine ƴancin ɗan adam, ƴancin mata kenan. Sai a ce a'a, in return su kuma sun ce in ba ta da lafiya ba za ka yi mata magani ba, in ta mutu ba za ka sai mata likafani ba, idan kuma haƙan kabari kuɗi ake biya ba za ka biya ba, iyayenta ne za su yi wannan abin. Sai kuma ka ga yayi turu sai ce to akwai point of correction, sai ce tun farko ma point din correction ne a cikin shi ba tun daga farko ma. Ya kamata ku gane jama'a, ai su malaman ba wai wawaye bane, suna magana ne, suna duban dama da hagu, tun da kai ba za ta yi maka hidima ba, kai ma ba za ka yi mata ba. Saboda haka jama'a ku kiyaye, dole ne matarka ta yi maka girki, dole ne ta share gida, dole ne ta wanke-wanke da gwargwadon ikonta, ɗaya kenan. Kai kuma dole ka yi mata magani in ba ta da lafiya, dole ne in ta mutu ka yi mata likafani, kabari in a haƙawa ake kai ka haƙa, in biya kuɗi ake kai ka yi, waɗannan abubuwan wajibi ne kai ma da gwargwadon ikonka. To wannan fatawa ita ce daidai, ku karanta ta a cikin Majmu'ul Fatawul Kubra ta Ibn Taymiyyah da kuma littafin Adabu Zifaf fi Sunnatul Mutahhara. Amma waccan magana jama'a, gaskiya ku daina ci gaba da fatawa da ita a cikin mata, ba daidai bace. Ke kuma da za a kawo miki alaihu da kaza kaza ki ce to ai kin ji an yi wa'azi an ce ba dole bane ki girka, to kuma fa abin da ake cewa ran da baki da lafiya a ƙarƙashin wannan fatawar da kika yarda, to da fa lallai bane ya miki magani. Na'am, bismillah. Ayyukan al'amari jama'a, wato gaskiya dai babu wani raba kafa. In dai ka yadda da waccan fatawa ta malikiya to kuma ka ji abin da zai biyo baya, kuma fatawa ba daidai bace. Malamai kuma da ake diba suna irin waɗannan maganganu, wato ya kamata malamai su rinka taka tsantsan, ni abin da nake cewa kenan, saboda ƴan boko suna da hadari akan ku, ba ku sani ba. Yanzu lokacin da muka zo muka yi buji-buji da matsalar allurar rigakafi, me suka yi? Sai suka koma wurin malaman gargajiya waɗanda ba su san boko ba, ba su san duniya, ba sa kallon rediyo, ba sa kallon jarida, ba ruwansu da komai. Sai aka hira da su, da aka yi hira da su shikenan sai suka ce ya halatta shikenan sai aka sa su a BBC shine da muka danta da ɗaya daga cikin yan jaridun nace ka kun samu irin waɗanda kuke so ce to malam tunda kun yi fatawar da muke so nace a ai ba ku isa ne ai muku fatawa ba saboda ba ku ne rabbul alamin ba an faɗa abin da yake daidai ne to ash-shahid shine hadarin da ake fuskanta jama'a shine lallai in suka yanke shawarar ga abin da suke so a yada to ba ja da baya sai su koma malamai kuma wai su yi musu fatawa irin wadda za ta dace da ransu to amma abin da nake cewa a wannan lokacin a Kaduna jama'a sadda wani ya kawo wannan fatawar sai wani ya miƙe kawo rabinta sai kuma wuri ya hargitse da can da aka kawo wancan ta farko cewa ba dole ne ta girki ba sai dai an boko suka ji daɗi sai wani ya ce to amma fa sakamakon ba dole ne ta girki ba dole ne shi kuma ya sai mata magani ba to sai kuma aka ce to akwai bukata a yi review wannan magana nace ba wannan review da za a yi haka take kawai inda kun yarda da ita ku karba gaba ɗaya to amma kai kuma a cikin wadatarka da sauƙaƙewarka da kuma ka kula da ainihin ingantuwar lafiyar matarka in ka gana da hali sai ka ɗiban mata ƴan aiki su yi mata wanki su yi mata guga su yi mata shara su yi mata wanke-wanke su yi mata komai har ma za ka iya ɗaukan budurwa da za ta rinka mata tausa tana raƙarƙasa mata yatsu duka ya zama ita ba abin da za ta yi zama irin matar Imrul Qais da ya ce na'umu duha da ya ce lamtan tatiƙan tafadduli ya ce wata zuri fatitan miski fauka firashiha ya ce wai matar shi sai ta samu misk turaren almisk sai ta rinka watsawa a kan tabar mata da kafet saboda muƙami ya ce in gari ya waye kuma sai ta gyara gado sai ta koma ta kwanta da hantsi san da mata ke fita wanda za ta je office wanda za a je FCE wanda za a je kaza ya ce shi lokacin matar shi sai ta gyara gado sai ta kwanta aiki ma da za ta sa a yi ba ta magana saboda isa Imran Qais Imran Qais kenan to tsararren jahiliya kenan Allah ya kiyaye ana mana isharar lokaci yayi jama'a za mu yi amfani da wannan damar jama'a mu ainihin shigar da ta'aziyya ta darul hadisi salafiyya zuwa ga ainihin al'ummar musulmin Najeriya musamman da kuma ainihin musulmin jihar Borno mutuwa ainihin shehun Borno Umar El-Kenemi ko Mustafa Umar El-Kenemi ya rasu jiya a ƙasar Masar Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya sa da mutuwar shi kuma gargajiya ta kare a ƙasar Borno muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rugurguza kafirci da kafirai da wannan zamu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika